إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukannin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 30 ga watan al-muharram ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da muna 6 ga watan 7 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 7 a cikin littafin Kitabut Tauhid wallafar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka Masjidul Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar Ibrahim Bako a nan cikin garin Bauchi darasin mu na baya mun tsaya karshen hadisin da malam ya kawo a cikin babi na 2 babu man haqqaqa tauhid da khalal janna wanda ya kawo hadisin a hadisin sahabi Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara mishi yadda inda ya mana bayani akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin wasu mutum 70,000 da za su shiga aljanna cikin al'ummar sa ba hisabi ba azaba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani muka ji siffofin su kamar yadda ya zo a cikin hadisin kamar yadda muka karanta a darasinmu na baya abinda ya rage mana a wannan babin shine matsaloli da darussa da suke cikin babin wanda insha Allah ta'ala su ne za mu karanta su yanzu malam ya ce fihi masail a cikin wannan babin akwai matsaloli kamar haka matsala ta farko ma'arifatu maratibin nasi fit tauhid fahimtar cewa mutane game da tauhidi suna mataki-mataki ne wani yana sama wani yana ƙasa ma'ana imanin mutane ba ɗaya yake ba tauhidin mutane ba a mataki ɗaya yake ba akwai wani tauhidin sa yana sama da na wani akwai wani tauhidin sa kuma yana ƙasa da na wani ba ɗaya mutane suke wajen imani ba ɗaya mutane suke wajen tauhidi ba wani yana ƙoƙarin yin ayyukan da za su tabbatar masa da tauhidin sa wani kuma ana samun matsala wajen tauhidin sa kamar yadda imanin wani yana ƙaruwa saboda yawan ayyukan da yake aikatawa wani ko imaninsa yana raguwa saboda yawan ayyuka marasa kyau da yake aikatawa ko kuma karanta ayyukan alkhairi da yayi saboda haka mutane ba ɗaya suke a tauhidi ba na biyu malam ya ce asaniya matsala ta biyu ma'ana ta haƙiƙihi menene ma'anan tabbatar da tauhidi shine malam Abdulrahman Nasir Sa'di yake cewa yakunu bi ikhlasil aqwali wal a'mali lillahi azza wa jalla tabbatar da tauhidi
yana faruwa ne yana samuwa ne ta hanyar kadaita ayyuka da maganganu ma Allah shi kadai duk abin da mutum zai yi aiki da magana to ya kadaita shi ma Allah shi kadai yayi shi don Allah to wannan ya tabbatar da tauhidi kenan fala yaltafituna biqulubihim ila ahadin siwa Allah wanda zai tabbatar da tauhidi ya zama baya karkatar da zuciyarsa zuwa ga wani in ba Allah ba zuciyarsa ya zama ta alakanta da Allah ne shi kadai bai alakanta zuciyarsa da wani Allah ba baya aiki don wani Allah baya aiki don jiran sakamako daga wani Allah wala yatlubuna ruqyata wa in kanat mubahatan hatta la tata'allaqu qulubuhum bi ghayrillahi ta'ala har ya zama cewa wadancan da muka ji a wancan hadisin su ma ba sa ma neman magani a wajen wani ba su neman ma magani a wajen wani saboda wai kar zukatan su su zama sun alakanta da wani wanda ba Allah ba wannan yasa koda suna ciwo koda suna cuta ba sa neman magani a wajen kowa wal hamilu ala zalika abinda ya ja musu haka shine quwwatu tawakkulihim ala rabbihim karfin dogaran su ga Allah yadda suka dogara ga ubangijin su wa imanuhum bima qadahu Allahu lahu wa qaddarahu alaihim da kuma imanin su da abinda Allah ya kaddara kuma ya zantar musu cewa zai faru da su fayu'minuna bidhalika imanan tamman kamilan sai zama sun yi imani da haka cikakken imani kammalallen imani wayafuduna wayufawwiduna amrahum lillah suna mika al'amarin su gaba daya ga Allah wayafza'una ilayhi wahda suna wato tattarawa su koma zuwa ga Allah shi kadai wala taltafitu qulubuhum ila ahadin siwa Allah azza wa jal zukatan su ba sa karkata su koma zuwa ga wani Allah in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala naka wannan shine ma'anan tabbatar da tauhidi asalisa mas'ala ta uku malan yace sana'uhu subhanahu ala ibrahima bi kaunihi lam yakun minal mushrikin yadda Allah madaukakin sarki yayyabo ga annabi ibrahim ta yadda Allah ya tabbatar mana cewa annabi ibrahim da dai bai zama cikin mushrikai ba kamar yadda Allah yake fadi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin annabi ibrahim ba mushriki bane annabi ibrahim bai zama cikin mushrikai ba annabi ibrahim musulmi ne tsayayye akan musulunci alaihi salatu wassalam arabi'a matsala ta hudu sana'uhu ala sadatil awliya bi salamatihim minash shirk yadda Allah madaukakin sarki yayi yabo majagororin waliyansa shugabannin waliyai cewa ba sa shirka sun kubuta daga shirka Allah yace innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun ba sa shirka ga ubangijin su wannan kuma ita ce siffan waliyai na gaskiya waliyi na gaskiya baya yi ma Allah shirka waliyi na gaskiya kira yake yi zuwa ga bautan Allah shi kadai ba kira yake zuwa ga abauta masa ba duk wanda ke kira zuwa ga abauta masa to wannan ba waliyi bane wanda ke kira zuwa ga abauta ma wani sawa'un mahaifinsa ko malaminsa ko wani nashi to wannan ba waliyi bane amma waliyi na gaskiya na farko shi a karan kansa baya bautan kowa in ba Allah ba bai bauta ma kansa bai bauta ma wani Allah na biyu baya kira zuwa ga abauta mishi baya kira zuwa ga abauta ma wani Allah na uku idan an bauta masa koda ba shi yayi kira ba muddin ya san da bautar da aka yi masa to yana taka burki baya yadda baya gamsuwa bai gamsuwa saboda haka duk wanda zai yi kira zuwa ga abauta mishi shi a karan kanshi ko abauta ma wani Allah to wannan ba waliyi bane shi din Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah sune masu imani da takawa wanda suka yi imani da Allah cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba su ba su cancanci bauta ba malaman su ba su cancanci bauta ba jagororin su ba su cancanci bauta ba annabawa da manzanni da mala'iku duk ba su cancanci bauta ba wanda ya cancanci bauta shine kadai Allah nanan masu imani kenan to ta nan ne mutum yake zama wali al-khamisa mas'ala ta biyar kaunu tarkin ruqya wal kayy min tahqiqit tauhid ashe anan zamu fahimci cewa barin ruquya da yin lalas wannan na cikin tabbatar da tauhidi, na cikin abin da ke kara ma mutum karfin tauhidin sa, tare da cewa mutum ya nemi magani ba laifi bane. Annabi ya ce ta dawo ya ibadallah, ya ku bayin Allah ku nemi magani, wanda bai da lafiya musulunci ya shar'anta masa ya yadda ya gamsu ya tashi ya nemi magani. Musulunci ya yadda haka, idan mutum bai da lafiya yana bukatar magani, addinin musulunci ya yadda masa ya nemi magani. Asabisa mas'ala ta shida. Sannan kuma wannan ba wai yana nufin cewa in mutum yayi ciwo ya nemi magani wai tauhidin sa ya kawu bakin, ba haka yake nufi ba. Yana nufin su waɗannan bayin Allah saboda karfin imani a zuciyansu har gani suke yi ma kargarin zuwa neman magani, tawakkalin su ya karkata zuwa ga cewa magani ne zai ba su lafiya ko likita, saboda haka wannan yasa suke nisantar neman maganin ma shi gaba daya. Amma ba wai hakan yana nufin cewa wanda ya je nemi magani wai tauhidin sa yayi rauni ko ya samu matsala a tauhidin shi ba. Matsala ta shida mallam yace kaunul jami'i li tilkal khisali huwa tawakkul. Ashe in mutun ya tattaya har hada wadancan abubuwan da muka ji, siffofin da muka ji a wancan hadisin, shine tawakkali, ya samu cikakken tawakkali kenan. Asabi a matsala ta bakwai umqu ilmi sahabati bi ma'rifatihim annahum lam yanalu zalika illa bi amali. Wato zamu fahimci zurfin ilimin sahabbai ta yanda ai da manzon Allah ya fadi waɗannan mutanen da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba. Ai mun ji a satin da ya wuce lokacin da annabi tashi ya shiga gida da suka fara tattaunawa, sai suka fara cewa wataƙila, wasu suka ce to wataƙila su ne waɗanda aka haife su a musulunci ba su yi shirka ba, wasu suka ce wataƙila su ne waɗanda suka yi aiki tare da manzo Allah, suka yi sahibanci annabi wajen hidima ma addini. Sai suka fahimci ashe ba a samun matsayi a wajen Allah in ba ta hanyar aiki ba. Kaga ba su ce wataƙil ƴaƴan annabi ne ba, ba su ce wataƙila su ne dangin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, sai suka ce wataƙil su ne suka yi aiki, wataƙil su ne suka yi kaza. Ina fatar mun fahimta. Daga suka tabbatar da ashe tuntun su sun fahimci cewa matsayi a wajen Allah ba ta hanyar dangantaka ake samun shi ba, ana samun shi ne ta hanyar aiki. Annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yake faɗa ma Aisha Fatima, yana ce da ita ya Fatima ta binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallama salini ma shi'ti min mali la uguni anki min Allah shay'a. Yake Fatima ƴar Muhammadu, ƴar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ki tsaya ki aiki, duk abin da yake na duniya ne ki tambayin da dukiya zan iya baki, amma batun kiyama to ki tsaya ki aiki, ba abin da zan iya miki in kin je gaban Allah ba aiki. Kenan kasantuwar ke ƴar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ba shi zai sa Allah ya tsiratar da ke ko ya tsallakar da ke ba, har sai kin yi aiki da abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallama. Wa man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuhu. Annabi ya ce duk wanda aikin sa yayi baya da shi to nasabar sa ba za ta sa a wuce da shi da wuri ba. Daka dangantaka ba ta aiki. Fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaal. Allah ya ce aka busa kaho ran tashin alkiyama to dangantaka ta kare. Dangantaka ta kare, ganin cewa ni dan gidan wane ne, ko ni ir gidan wacce ce, ko baba na shine wane, ana busa kaho to wannan ya kare. Saura kuma aiki. Allah ya sa mu yi aikin da zai amfane mu a can. Asamina matsala ta takwas hirsuhum alal khair. Yanda sahabbai suke da tsananin kwadayin alheri. Kaga da annabi ya faɗa ba su shiru ba, sai suka yi ta tattaunawa, wato abun ya dame su. Su waye wannan? Kowa yana kokarin ya zama a ciki. At-tasi'a matsala ta tara fadilatu hadhihi al-ummati bil kummiyati wal kayfiyya. Yadda wannan al'umma take da falala. Falala da darajar da wannan al'umma take da shi. Ka duba ka ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. An nuna min al'umumi. Yace naga annabi, wani annabi da mutum daya, wani mutum biyu, wani mutum uku, wani ma ba kowa. Yace hal aka nuna min wata tandazan jama'a na dauka al'umma ta ce, kai aka ce mu a wannan annabi Musa ne da jama'ar sa. Amma kallicin duk wannan taron da kake gani to wannan sune al'ummar ka. A cikin su kuma akwai mutum 70 da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai, shin za ku yi fatan a ce ku ne ɗaya bisa hudun aljanna? Za ku yi burin a ce in an kasa aljanna kashi hudu, to kashi ɗaya na ku ne? Sauran al'ummomin duniya guda 69, al'umma 69 su kuma su yi musharaka a kan sauran kashi uku. Sahabbai suka yi kabbara, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku yi burin a ce ku ne rabin 'yan aljanna. In an raba aljanna biyu, wannan al'umma ita ce rabi, sauran al'ummomin duniya suna rabi. Sahabbai suka yi kabbara suka ce alhamdulillah. Annabi ya ce shin za ku yi burin a ce in an kasa aljanna kashi uku, to kashi ɗaya ku ne? Wato kashi biyu ku ne, sauran kashi ɗaya sauran al'ummomin duniya. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar alkiyama wannan al'ummar ita ce za ta ci two-thirds na aljanna. In an kasa aljanna kashi uku, to kashi biyu na wannan al'ummar ne, kashi ɗaya kuma sauran al'ummomin duniya gaba ɗaya da annabawan al'ummomin da sauran al'ummomin da suka shuɗe. Allah ya sanya mu cikin 'yan aljanna. Al'ashira, matsala ta goma, fadilatu ashabi Musa, falalan mutanen annabi Musa. Kaga su ma annabi ya faɗi cewa ya gansu da yawa, har ya ɗauka cewa al'ummarsa ce. Al'hadiya ashara, matsala ta 11, ardul umami alaihi sallallahu alaihi wasallama, yadda aka bujiro da al'ummomi a gaba gare shi, aka ce ga annabi kaza da al'ummarsa, ga annabi kaza da al'ummarsa. Athaniyata ashara, matsala ta 11 ta 12, anna kullu ummatin tuhsharu wahdaha ma'a nabiyha, kowace al'umma za a tada ita ne tare da annabinta. Kowace al'umma annabinta yana gaba, wanda suka bi shi kuma suna baya. Kisa kaga bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tana da dadi, tana da rana, za ta yi maka rana a gaban Allah ran tashin alkiyama. In kayi ma annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya, ka zama cikin ahlus sunna. Allah ya sa mu zama ahlus sunna na gaskiya da gaskiya. Athalithatu ashara, mas'ala ta 13, qillatu man istajaba lil anbiya, karancin waɗanda suka amsa ma sauran annabawa. Kaga kenan wannan yana nuna mana karancin mutane wajen karantarwa da da'awa, ba shi ke nuna wani bai da gaskiya ba, ba shi ke nuna rashin gaskiyar mutum ba. Abinda ke nuna rashin gaskiyar mutum shine karfin hujja. Kenan yanzu annabin da yake da mutum ɗaya, wani ma da bai da kowa, ya nuna annabin bai akan gaskiya yake ba? Ya nuna cewa bai kan gaskiya ba, yana kan gaskiya. Waɗanda ba su bi shi kuma duk yawansu su ne ba su kan me, su ne ba su kan gaskiya. Arabi'atu ashara, mas'ala ta 14, anna man lam yujibuhu ahadun ya'ti wahda, cewa duk annabin da ba wanda ya amsa masa, to zai zo shi kadai ne, saboda ba wanda ya bi shi cikin al'ummarsa. Al-khamisatu ashara, mas'ala ta 15, samaratu hadha al-ilm, wato marmari na ilimin tauhidi, wa huwa adamu al-ightirari bil kathra, shine rashin ruduwa da yawa, kadadin ana da yawa. Wannan ya sa mutane su ɗauka cewa su ne a kan daidai, ya ce ai kallimu ai a ƙasa mu ne muka yi muke da yawa kaza, mu ne muka fi percentage kaza. Yawa in ta zama yawa a kan alkhairi, wannan abun so ne, amma kasantuwar duk mun fi ku yawa ko kun fi mu yawa, ba shi ke nuna masu yawa su ne a kan gaskiya ba. Yawa daban, gaskiya daban. Wa adamu zuhdi fil qilla, kar kuma mutum ya guji karanci, saboda ya ga bamu da yawa a ce a to kai gaskiya fa da alamun ba mu ne akan gaskiya ba, saboda rashin yawan mu, wannan ba daidai bane. As-sadisatu ashara, mas'ala ta 16, ar-rukhsatu fil luqyati min al-ayni wal huma, yadda aka yi rangwame mutum a masa ruqya in ya gamu da cuta ta kambun baka ko cuta ta ido ko kuma wani abu na dafi ya harbe shi yana zogi da radadi, to ya halatta a yi mishi ruqya, a yi mishi magani, a yi mishi addu'a, a tufa mishi a wannan waje. As-sabi'atu ashara, mas'ala ta 17, umqu ilmi salaf, zurfin ilimin magabata, liqaulihi, saboda malamin da aka yi mishi wannan tambayin sai ya ce qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sai ya ce duk wanda yayi aiki da abin da ya ji ya kyauta. Walakin kaza wa kaza, sai dai gashi ni na ji kaza da kaza, fa ulima anna al-hadith al-awwal la yukhalifu al-thani, sai da anan zamu fahimci ashe hadisi na daya to bai saba na wani biyun ba, wancan hadisin da yace ya halalta ayi rukuya da wannan hadisin da yace bayin Allah masu tawakkali wanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba ba sa rukuya kaga tsakanin su babu cin karo babu ta'aridi kamar yanda muka yi bayani wannan su suna ganin kar tawakkalin su ya gushe shi yasa ba sa yi wannan kuma ana nuna maka halaccin yin hakan ya halatta kai haka kaga babu cin karo tsakanin su babu ikhtilafi tsakanin su الثامنه عشره مساله 18 بعد السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه يد مغباتا سكي ƙoƙari su nisanci kar ayabe su da abin da basu yi ba ayin ban wanta ba a satin da ya gabata da muka ji tambaya malamin yayi wane ne ya ga tauraron da ya fado jiya da daddare sai shi wannan dalibin yace ni ne amma ba wai na tashi yin kiyamul laili bane lokacin abun da ya tada ni shine harbin kunama shine abun da ya tada ni to kaga kenan bai yi shiru ba saboda me kar duk wanda ya ji cewa ai gashi ya gani yace ka wani akwai kokarin sallan dare wani akwai kokarin kiyamul laili Allah kuma yace la tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab waɗanda suke fariya da alfahari da abin da suka aikata ko abin da suka bayar ko abin da suka yi na addini kuma suke so a yabe su da abin da ba su yi ba to kar ka taɓa tsammanin za su tsira daga azabar Allah mutum da yake son a yabe shi akan abin da bai aikata ba abin da ka aikatan ba kada ya zama hadafinka shine a yabe ka balle abin da baka yi ba ya zama kai damuwarka kawai ka ji ana faɗin alheri akan ka sawa'un ka yi ko baka yi ba to wannan kuskure ne wannan kuskure ne wanda ka yi ma ƙoƙari za ka yi ka ɓoye shi irin yadda kake ɓoye miyagun ayyukanka haka ake so ka ɓoye kyawawan ayyukanka abinda zai bayyana sai abinda ya zama dole ba yadda ka iya at-tasi'atu ashara mas'ala ta 19 qauluhu sallallahu alaihi wasallama annabi da yace anta minhum da yace ma ukashi da yace ya rasulullah kamun addu'a in zama cikin su annabi yace da shi kana cikin su wannan alamun min a'lamin nubuwa alama ce daga cikin alamomin annabta mu'jiza ce annabi ba wai ya san gaibu bane a'a wahayi aka yi masa wannan kuma alama ce daga cikin alamomin cewa lallai cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne manzon Allah ne al-20 mas'ala ta 20 fadilatu ukasha falalam ukasha bin muhsan kaga sunan shi ana kiri kana iya kiran shi da ukasha ko a kira shi da ukasha duka yana daukan wannan suna ya kasance cikin as-sabiquna al-awwaluna ila al-islam wadanda suka musulunta a karan farko sannan yayi hijira daga makka zuwa madina wato yana cikin sahabbai al-muhajirun sannan kuma yana cikin al-badriyuna yana cikin ashabu badr wanda suka yi yakin badr annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya umar ya kai umar baka sani ba la'alla allah tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum qad ghafaltu lakum ce allah ya kalli wadanda suka je yakin badr sai ce da su ku je ku yi du'a abin da kuka ga dama na yafe mu na gafarta mu to kaga wannan daraja ce sahabbai a wajen su a cewa na albadari ne ya halarci yakin badr to wannan daraja ce a wajen su balle kuma gashi muhajiri ne gashi kuma badriyun ne sannan kuma gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musa shaidan cewa shi din dan aljanna ne sannan an kashe shi shahidi a zamanin khalifancin sayyidina abubakar a lokacin sayyidina abubakar ya tada tawagan da ake yakan waɗanda suka yi ridda akwai waɗanda bayan annabi ya rusu suka ce to dama musulunci mu muna yi saboda annabi muhammadu saboda haka daga lokacin suka yi ridda wasu suka bar bada zakka wasu suka yi ridda suka bar musulunci sayyidina abubakar ya shirya ɗaɗɗaura ɗamara ta yaƙansu daga a cikin wannan yakin aka kashe a ukashatu bin muhsan ya yi shahada Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda al-hadiyatu wal 20 mas'ala ta 21 isti'malul ma'arib wato ana iya amfani da abubuwan da suke bujirowa abubuwan da suke kai komo abubuwan da suke bijirowa ga mutum to ana iya amfani da su matukar amfani da su bai saba ma addinin musulunci ba bai kuma saba ma tsarin karantarwa na musulunci ba ko kuma isti'malul ma'arid shine wato in aka yi magana wasu take dunkulalliya to ana iya bada majal wanda kowa zai kawo fahimtarsa kowa zai fahimci kowa ya fadi kai me ka fahimta akan kaza me ka fahimta akan kaza wannan yana cikin babi na karantarwa kaga annabi ayi da ya kamata in yace musu akwai mutum 70 da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba sai ce su ne su wani da wani da wani amma sai tashi ya shiga gida saboda me ya san ba za su yi shiru ba kowa zai kawo fahimtarsa to ya halatta a babi na karantarwa ana iya dauko matsala sai a baje ta a ce kowa ya kawo fahimtarsa kowa ya faɗi me yake fahimta akan kaza wannan halal ne al-thaniyatu wal 20 matsala ta 20 shine husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda da ya shiga ya fito da ce da su ku kun ci gashi shigi ba me yasa kuke da gaggawa dan me ba za ku jira mu faɗa muku ba annabi bai faɗa musu haka ba sannan da Ukashah ibn Mus'ani tashi yace ya rasulullah roƙa min Allah ya sanya ni a cikin su annabi bai hantare shi ba da wani ya sake tashi annabi bai ce okay wato ka ga na bashi kaga na roƙa masa Allah ya sa cikin su ne kai ma bari ka tashi dan shi shigi annabi bai gaya mana haka ba sai ce da shi me sabaqaka biha Ukashah Ukashah ya riga yi ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawan mu'amala yana da kyakkyawan mu'amala sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka wannan shine karshen darussan da mallam ya kawo a karkashin wannan babi da ya kamata mu shiga kan babi na uku sai dai babi ne wanda yake bukatar bayani mai fadi kuma lokaci ba zai ba mu dama mu yi bayani mai fadi yadda ya kamata ba saboda haka za mu tsaya akan shi insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kan farkon babi na uku saboda lokacin da ya rage mana mintoci ne kadan kuma ba za mu samu daman yin bayani yadda ya kamata akan babin ba in ma mun shiga abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله امين امين